Masu sauraron shirin Najeriya a yau, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ɗaya ce daga cikin jihohin da ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro sakamakon ta'addancin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da satar shanu. Gwamnatin tarayya da ta jihar na bayyana irin ƙoƙarin da suke yi domin kare rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Sai dai har yanzu kamar tsugune ba ta ƙare ba, don a halin da ake ciki akwai 'yan mata da aka sace daga jami'ar tarayya ta Gusau. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ya ji ta bakin 'yan jihar, masanin harkokin tsaro da kuma gwamnatin jihar. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da jin ta bakin al'ummar jihar Zamfara.
Duna ne a ƙaramar hukumar miki aka har yanzu ƙauyuka da yawa wallahi ba cikin gidajensu suke kwana ba. In dare yayi mutane za su koma cikin daji su kwana saboda tsoron kada a kawo musu farmaki.
Kamar ku kenan ba ku iya kwana a gidajenku?
Gaskiya ba a kwana a bayan mudin ba. Makwabtanmu da yawa ba su faɗa.
Kamar wasu bayanai na cewa ba ku iya zuwa wasu yankuna, misali daga ƙauyenku ko garinku zuwa wani yanki. Ya gaskiyar lamarin yake?
Gaskiya ne, wallahi ko da dai mutum zai je hannu a gaba cikin tsoro. Akwai lokacin da zai kasance mutum ya je bai haɗu da kowa ba, amma mafi akasari an haɗuwa da waɗannan miyagun. Idan ma baka haɗu da masu cutarwa da yawa ba, sune waɗanda za su lalube ka su amshi abin da kake da shi. Amma idan ka haɗu da miyagun za su ɗauke ka su wuce da kai. Abubuwan suna da yawa. Na farko dai ana shiga da dare a ɗauki mutane cikin gidajensu. Sannan akwai lokacin daga gidanka, ni daga nan cikin gidana wallahi na sha cin harbin bindiga. Idan an zuwa ɗauki wani, kun ana zuwa ana ɗaukar dabbobi, an dawo ana ɗaukar mutane. Yanzu nan abin da nake gaya ma yanzu haka halin da ake ciki, akwai ɓarayin da suka fito amma ba ta ci mu ba. Amma ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma sun fito da shanu da yawa daga inda ba a san ko da amma da yake muna tattaunawa, muna communication da mutanen da ke ƙauyukan da suka biyo ɗin, an tsara ƙauyuka da yawa da abin ya haɗu. Yanzu haka suna zaune a cikin wani daji da shanu, sun biyo wasu wurare sun ɗauki matan mutane.
Kamar ta ɓangaren ku, wani irin hoɓɓasa kuke yi ko kuma jami'an tsaro ko 'yan banga?
Wallahi ina gaya ma a da ana yi, amma yanzu wallahi kowa ya tsorata. Saboda miyagun nan suna da manyan bindigogi waɗanda mu lokali ba mu da su.
Kamar kun daina ma aikin bangan kenan ko kare kanku?
An daina, abu ɗaya ne ake yi, don ka hange su ka buga waya ka gaya ma na gaba cewa kowa ya kama kan shi ya samu wani wuri ya ɓuya. Amma gaskiya babu wani wanda yake tuka da shi, saboda ana jin tsoro ƙwarai da gaske. Bayan wannan kuma abin da yake gudana yanzu za ka ga mutanenmu ma dole ta kama, saboda nan yankin namu ana harkar ma'adanai sosai, musamman aikin zinari ake yi yanzu. Saboda wannan aikin na zinari da ake yi, su ɓarayin yanzu sun gane su je inda ake aikin, su je su tsaya wurin, zata ku je ku yi musu aiki. Idan suka ɗiba mai yawa sai su nemi wani abu daga ciki su ba. Ba wai zallan zinari saɗin wanda ake ɗiba wanda za a haƙa a cikin rami. Yake za su sa ku ɗebo, kamar idan kuka ɗebi buhu biyar sai su ba ku ɗaya ko su ba ku rabi. To har sun yi dominating akasarin wuraren da ake aikin zinari yanzu. Duk da gwamnati ta yi fara ajiye, amma gaskiya za ka samu mutanenmu suna zuwa saboda ba su da wani zaɓi, ba su da abin da za su. Ba su damu da su je su ɗebo ɗin a ba su abin da za a ba su. Amma wani lokaci akwai sojoji a cikin garin Anka suna kai farmaki, amma idan sun je ɓarayin za su gudu. Da sojojin sun dawo kuma ɓarayin za su sake dawowa wuri. Su kuma mutane sun fi so je su yi aikin, ko yaya ne dai in za su samu sun yi da su je su wa ɓarayin aiki su ba su.
Sunana dai Abdulmutallib Jafar daga Gusau jihar Zamfara. Ina aiki da cash transfer, ina coordinating din program na NASCAP kuma ni ne secretary na Jafar Humanitarian Foundation dake Zamfara. Magana gaskiya akwai unreported cases keda 60% wa'inda ba a dauka a nan Zamfara. Kaga misali in zama misali da arkaran kaina kama last week ni a State University da ke Mafara kuma ni a nan Gusau nake zaune. So last week kan matsalar ba hanya akwai matsalar tsaro ma yasa ban shiga na yi lecture ba last week gaba daya saboda mun samu security report cewa hanya babu kyau. A wai ma wannan hanya ce wadda ba straight daga Gusau zuwa Mafaran akwai titi wannan kenan. So magana gaskiya gaba ɗaya all over Zamfara ban ga inda za a ce mutane na kwana da idanunsu guda biyu, wanda zan ce idan dare yayi za su kwanta su yi numfashi su yi kwana da idanunsu guda biyu. Tsakani da Allah muna cikin tashin hankalin da mu kaɗai muka san azabar da muke fuskanta na matsalar rashin tsaro. Yanzu misali last week na je in ɗauki wani abokina a nan cikin Gusau a Samaru. Bayan mun gama abin da muka yi muka koma, yake ce man nan wurin da bayan mun wuce ga yanda aka gaya mai ba wuce 10 minutes ba aka zo aka kashe wani a nan wurin da yamma ba a yi magariba ba. A ƙauyuka kwanakin baya na je wani aiki na cash transfer za mu yi enrolling na beneficiaries. Akwai nan central zone akwai wani gari da ake ce Bungudu. So ga Bungudu akwai ƙarƙashin Bungudu akwai wani gari na Huce. Ƙarƙashin na Huce akwai wani gari da ake kira Tuskudu. So mun shiga wannan community mun yi sensitizing nasu. So sai wata mata haka ta zo take ce man kai wakilin gwamnati ne? Na ce ni mu wakilai ne daga ɓangaren gwamnati aka turo mu. Ta ce to don Allah ita sako za ta bani. Na ce sakon menene? Ta ce ka ce ma waɗanda suka turo ka abun da yake damun mu shine matsalar tsaro. Duk abun da za a bamu da ba wani tsaro za a bamu ba. Wallahi mu bamu ganin kimar shi, bamu ganin darajar shi. So bayan kamar sati uku zuwa hudu na koma garin, wallahi sai na tambaye ina matan nan da ta bani sako. Wallahi unfortunately sai aka ce bandit sun zo sun dauke ta da ita da mijinta da ɗiyanta a halin da ake cike garin ba su san inda take ba. So na je cikin garin na ƙara aiki zan dawo a cikin anka sai na ga wasu mutum biyu sai suka mana hannu da yake hanyar ƙauye ka san hanya guda ce ta mashin. Sai ya tsaya daidai hanyar da mashin ta wuce sai yake ce mani sai ya mana hannu daga nesa ya ce mu tsaya sai ya tafi ya yi magana da ɗan uwan shi. Ma'ana dai mashin ne ya lalace musu bisa hanya. To sai ya bar ɗan uwan da mashin sai ya zo kawai ba tare da ya roƙe mu ba sai ya hau mashin ɗin namu ya ce mu je. Muka yi tahiyar kamar za ta yi 45 minutes a bisa mashin. Sai da muka kusa shigowa anka kamar bai wuce 5 minutes ba mu shigo anka sai ya ce a tsaya. To da yake lokacin cikin damina ne sai muka shiga sai ya tsaya sai ya shiga cikin wata masarka itatunta sun dan yi tsawo haka. To gabanmu ya ciro wani buhun da yake ɗauke da shi sai ya buɗe sai na ga bindigogi AK-47 ya gyara su ya ɗaure ya shiga cikin wannan wurin ya aje su sai ya dawo ya ɓoye su kenan ya dawo ya ce mu je. Da muka je muka zo daidai wannan titin da ke zuwa FGC anka sai ya ce a tsaya a sauke shi. Sai muka sauke shi sai nake tambayan mai mashin ɗin waɗannan ƴan sa kai ne ko menene? Sai ya ce ai gayon daji ne. To haka ake kiransu gayon daji ba a ce musu ɓarayi. So narrowly dai kep nan wurin a yanayin yadda su mutanen gari sun san bandit ɗin sannan bandit sun san su sannan duka cikin Zamfara ko ina suna nan suna yawo wanda baka isa ka zage su ba za a je a gaya musu su zo su kuma su halaka mutum lokaci guda.
Kuriyoyin waɗansu Zamfarawa kenan da bayanin yadda suke rayuwa cikin yanayi na rashin tabbas sakamakon rashin tsaro. Detective Awal Baladir mun iya shugaban kamfanin samar da tsaro masu zaman kansu na Walewa Security Limited masani ne kuma mai sharhi akan harkokin tsaro. Na tambaye shi menene dalilin da har yanzu matsalar tsaro ke ci gaba da karuwa a jihar Zamfara sabanin yadda za iya cewa ake samun saukin abin a jihar Katsina da kuma jihar Sokoto dake makwabtaka da jihar Zamfara.
To abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara na game da harkokin tsaro da ba za a samu sauki ba akwai dai sa'in satakun tsaka tsakanin federal government kuma state government, wato gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha, saboda akwai sa'in sa tsakanin su dangane da yanda ake tunanin za a fuskanci harkokin tsara. Akwai zargi da su gwamnatin jiha suke yi cewa gwamnatin tarayya suna zuwa suna tattaunawa da wayannan bandidin yan ta'adda akan yanda za a samu matsalar tsaron ba tare da an tuntube su ko kuma an ji ra'ayin su ko kuma an bi ka'idojin yanda ake sasantawa da yan ta'addan ba. Shi yasa dole matsalar tsaro ta fi ƙarfi a Zamfara fiye da Sokoto da kuma Kaduna.
Idan ana so a shawo kan matsalar yanzu, me ya kamata a yi cikin gaggawa?
To, ka san akwai abin da ake cewa proactive measures, akwai reactive measures. Ita proactive measures kafin matsalar ne ake tinkarar ta a tare ta. Ita kuma reactive measures sai matsalar ta faru sannan sai a yi. To yanzu tunda matsalar ta riga ta faru, maganar proactive measures ana ajiye ta a baya sai a yi maganar reactive measures. Shi kuma reactive measures duk sanda za a yi shine dole a samu sanaji, wato haɗin kai tsakanin jami'an tsaron gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. Dole wannan haɗin kai shine na farko. Na biyu, abin da ya kamata a yi, a bi ka'idojin da harkar tsaron ta shimfiɗa. Idan ana so fa a ce akai maganar sasantawa, to ana sasantawa ne wanda ba wai tilasta shi akai a sasanta da shi ba, a'a shine willingly ya ajiye makamansa ya ga cewa ya kamata ya zo ya sasanta ya ba gwamnati haɗin kai don a fita daga wannan halin. Amma in dai ba shine ya ajiye ba, to sasantawar ba za ta haifar da ɗa mai ido ba, saboda an sasanta na farko ba a haifi ɗa mai ido ba, an sake sasantawa sun sake dawowa sun ci amanar sasantawar. Kuma akwai abin da ake cewa security sabotage, akwai waɗanda suke amfana da wannan matsalolin tsaron da ake faruwa a cikin Zamfara, saboda duk inda kaga ana samun matsalolin tsaro a kowace jiha, akwai arziki a ƙarƙashin ƙasar wanda ake so a kori 'yan ƙasar a ci gaba da kwasa arzikin ba tare da an yi interfering ko ku an sa musu ido yanda suke sata wannan ba. Shi yasa matsalar ta yi tsauri, waɗannan security sabotage suke bullowa ko ta wani ɓangare don su kawo targaɗo, su kawo lalaci ko kuma su kawo hana zaman lafiya a jihar Zamfara.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafunmu na sada zumunta, wato a facebook.com/aminiyatrust da kuma a twitter.com/aminiyatrust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio, sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji muryoyin waɗansu Zamfarawa da ke bayanin yadda suke rayuwa a cikin yanayi na rashin tabbas sakamakon rashin tsaro, da kuma tattaunawarmu da Detective Awal Baladirmin Iya, shugaban kamfanin samar da tsaro masu zaman kansu na Walewa Security Limited, kan dalilin da har yanzu matsalar tsaro ke ci gaba da ƙaruwa a jihar Zamfara ba kamar makwabtanta kamar jihar Katsina da kuma jihar Sokoto ba. Mun tuntubi fadar gwamnatin jihar Zamfara domin sanin menene suke yi domin ceto al'ummar su. Mun fara magana da mai magana da yawun gwamnatin jihar Zamfara, Honorable Jafaru Kaura, sai ya ce mu tuntubi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida, Ambassador Bala Mai Riga. Haka dai wayar ta yi ta bugawa har kawo lokacin hada shirin namu ba mu samu ji daga gare su ba. Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf, Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.